Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Satumba shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai.
Marayan teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata 12 na wani jirgin ruwan kasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harama barin Najeriya din. Yau Litinin mahukunta a Afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su 8 yiko har da 3 waɗanda masu babban mukami ne. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya bada sunansa don nada shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin Amurka, wato Brett Kavanaugh.
Kanin labaran kenan aka ji. A shirin namu na yau za ku ji cewa an bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya na 73 a nan Amurka, inda shugabannin duniya daban-daban suke halarta. Har ila yau a Abuja ma, a yau an gudanar da wani babban taron kasashen duniya akan yaki da fataucin jama'a, cin hanci da rashawa da satar mutane. A Niger kuma za ku ji cewa an samu bullar cutar kwalara a jihohin birnin Kwanni da Tawa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Harande ya shirya ya kuma gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Hausare, assalamu alaikum. Marayan teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata 12 na wani jirgin ruwan kasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harama barin Najeriya din. Kafofin kamfanin safar jirage na Masol sun bayyana sanarwa jiya Lahadi cewa an afkawa jirgin ruwan nasu mai suna MV Glarus, wanda ke da mutane 19 cikinsa kuma yake dauke da kayan alkama daga Lagos zuwa Port Harcourt. Shi ma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana kasashen mutanen da ke jirgin da abin da ya shafa, inda ya ce akwai daga cikinsu 'yan kasar Philippines ne, wanda yayin da sauran suka fito daga kasashen Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia da kuma Bosnia. Jami'an Najeriya sun ce har yanzu ba san inda waɗancan ma'aikatan jirgin 12 suke ba. Yau Litinin mahukunta a Afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su 8 kiko har da 3 waɗanda masu babban mukamai ne. Wannan dan fursuna ya aikata wannan ta'asar ne bayan da ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin Zabul. Wannan lamari dai ya faru ne da masu gadin na gidan yarin da ke a lokacin da suke sallah da yammacin jiya Lahadi a gidan yarin da ke gunduma Shar El Shafa. Wani dan sanda mai suna Gulan Jilani ya shaidawa muryar Amurka cewa fursunan ya yi ruwan sosai ne akan waɗanda abin ya shafa. Wani jami'in tsaro wanda na gidan yarin na Shar El Shafa Safa, wanda bai yarda an bace sunansa ba, ya shaidawa muryar Amurka cewa jami'an tsaro sun tunkari dan fursunan da bindigoginsu, inda suka ci gaba da fada har yau Litinin da safe. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya bada sunansa don a nada shi a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa. Da yake jaddada goyon bayansa a birnin New York, inda ya je don halarta babban taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya na shugabannin kasashen duniya da aka bude yau, Trump ya ce zargin da ake wa Kavanaugh duk siyasa ce kawai tsantsanta. Mujallar New Yorker ce ta fito da rahoton cewa wasu 'yan majalisar dattawa biyu na Amurka sun fara gudanar da bincike akan zargin da wata mace ta biyu mai suna Deborah Ramirez ta yi na cewa Kavanaugh ya tsaya gabanta tsirara lokacin da suke ɗalibai a jami'ar Yale a shekarun karatu na shekara 1983 zuwa shekara 1984. Wannan zargin na zuwa ne a daidai lokacin da ake jiran bayanan mace ta farko Christine Blasey Ford a gaban majalisar dattawa a ranar Alhamis mai zuwa don ba da ƙarin haske ga zargin da ta yi wa cewa Kavanaugh ya gallaza mata lokacin da suke matasa a makarantarsu na sakandare a shekarar 1982. Kavanaugh dai ya musanta duka zarge-zargen da matan take masa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Karshen ta dai shugaban kasar Maldives ya bada kai buri ya hau bayan da ya lamunta cewa ya sha kai a zaben shugaban kasar da aka yi jiya Lahadi. Shugaba Abdullahi Yamin ya yi wa al'ummar kasar jawabi inda yake cewa na amsa cewa lallai na faɗi zaɓe, sannan kuma ya yi alƙawarin bada haɗin kai don tabbatar da ganin an sauya ragam mulki lami lafiya daga hannunsa zuwa ga wanda ya kada shi. Wato madugunyan adawa Muhammad Soli, wanda a yau Litinin ya ayyana cewa shi ne ya sami nasara tun ma kafin shi shugaban Yamin ya fito ya amsa cewa an kada shi. Magoya bayan Soli sun banzama kan tituna suna ta tsalle suna murna da kiransa da lakabinsa na Ibu Ibu Ibu. Shi ne sai zuwa ƙarshen watan nan ne da hukumomin zaben ƙasar ta Maldives za su ba da cikakken sakamakon zaben a hukumance, amma sakamakon da suka fara bayarwa ya nuna cewa Soli ya lashe zaben da kashi 58.3 cikin 100 na kuri'un da aka jefa. Hukumomin Hong Kong sun haramta wata jam'iyyar siyasa mai kirarin neman yanci daga ƙasar China, abinda ake ganin kamar wata alama ce da ke ƙara nuna yadda tasirin China ke ƙara ƙarfi a kan yankin mai takaitaccen yancin kansa. Sakataren tsaro na ƙasar John Lee ya faɗa yau Litinin cewa an dakatar da jam'iyyar nan mai suna Hong Kong National Party daga gudanar da harkokinta a ƙarƙashin dokar samar da tsaro da zaman lafiyar al'umma. Wannan dakatarwar da ta zo ne watanni biyu bayan da sakataren wanda ya kafa jam'iyyar game da niyyar hukumomi na haramta jam'iyyar tasa. Wannan dai shi ne karo na farko da gwamnatin Hong Kong ta dakatar da wata jam'iyya tun bayan da ƙasar Burtaniya ta mai da mulkin Hong Kong gina ƙarƙashin gwamnatin ƙasar.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, a yau ne aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya na 73 da ake gudanarwa shekara da shekara a jihar New York tana Amurka. Abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya tattauna da Baba Yakubu Makeri wanda ke halartar taron.
To wani hali yake ciki yanzu a birnin na New York?
To ko shakka babu Ibrahim Jarmai, wato kamar yadda kowa ya sani yau ne wato aka fara ainihin ko kuma aka bude babban taron nan na Majalisar Dinkin Duniya wanda yake shugabannin kasashen duniya za su halarci, kuma an kazo cikin birnin New York kafin ma ka kai inda ainihin headquarters Majalisar Dinkin Duniya yake. Wato zaka kowace hanya zaka bi kusan jama'an tsaro ne suka daddatsa hanyar don saboda a ba baki dama kaiwa ga ainihin zaurin taron cikin gaggawa ko kuma kan lokaci. Kuma su masu wato halartar wannan taro za ka ga kowa ya shirya, kowa ya kimtsa cewa zai zo ya yi tattaunawa mai ma'ana a wannan taron da za a yi, wanda shi ne na cikin 73, wato babban taron Majalisar Dinkin Duniya na cikin 73 da ake yi wanda aka bude a yau.
To waɗannan shugabannin ƙasashen Afirka suka samu halartar wannan taro?
Ito zan iya ce ma galibin shugabannin kasashen Afirka sun zo a nan Amurka, ko kuma in ce waɗanda dai kila zan ce ma ban samu labarin isowansu ba, amma ina tabbatar ma kusan kowane shugabannin nan Afirka zai samu halartar wannan taro. Zan iya ce ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya riga ya sauko jiya, sannan kuma shugaban ƙasar Ghana shi ma ya zo, shugaban Afirka ta Kudu ya zo, shugabanni da dama sun zo. Wato waɗanda suka zo suna da yawan da ba zan iya ambato maka sunayen dukansu ba, amma alal hakika dukansu suna nan, kuma har ma wasu sun fara ainihin shiga taruka kamar yau. Taron da aka fara bude wannan ainihin babban taron da ake shi ne wato daye kallabi akan gidan mutum-mutumi da aka yi na tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela, shi ne farkon taron da aka fara yi a yau, inda ainihin shi shugaban na Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa wato tare da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres su ne suka yi wannan aikin, kuma suka nuna jin daɗin su, suka nuna ainihin kyawawan aiki da Nelson Mandela ya yi akan zaman lafiyar duniya gabaki daya.
To kuma yaushe ake sa ran shugabannin misali da Najeriya, Ghana, Kamaru da Chad da sauransu za su gabatar da nasu jawaban?
Eto dama ainihin jawabai da shugabannin kasashe za su fara gobe ne ake fara waɗannan jawaban, kuma a cikin nahiyar wato kasashen nahiyar Afirka Najeriya tana cikin kasashen da za su fara jawabai gobe idan Allah ya kai mu, wato sannan idan Laraba kuma Allah ya kai mu za kasar Ghana za ta yi nata jawabi, sannan sauran kasashe kuma na Afirka za su biyo sahu kamar kasar Niger ta yi nata ita har sai ran Asabar. Akwai dai tsari da aka yi ma ainihin abin nan shugabannin Afirka za su fara jawabai, amma alal hakika kasar nahiyar Afirka da za ta fara bayani ko kuma za ta fara jawabi shine wadda gobe idan an fara Najeriya da wasu ƴan kasashe kamar guda biyu da su kuma suna cikin waɗanda za su yi jawabi gobe idan Allah ya yarda.
To kamar yadda aka saba kowace shekara kowane taro na da nashi maudu'in, me ne maudu'in na wannan shekara?
Eto maudu'i na wannan shekara ne wato an riga an wato shine yadda za a yi Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi tasiri ga kowane ɗan adam a duniya, sannan kuma ta yadda za a yi a ce wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba madakun ikon ta yadda kowa zai sa hannu a taimaka wurin samun zaman lafiya daidaito na cigaba da kuma cigaban al'umma gabaki ɗaya. Wannan shine ainihin maudu'u na wannan shekara.
Ya shugaban Amurka mai matsaye shi a wannan taro?
Eto shugaban Amurka ko shakka babu, wato Donald Trump kenan yana cikin wannan taron da ake yi ga dangadan, don ce maka yau din nan ma da aka bude taron akwai ya haramci taron nan da kasar Amurka ta shirya wato yaki da safara da shan miyagun kwayoyi a duniya.
To madalla a gaida Ibrahim Jarmai. Dazu ne a Abuja aka bude wani babban taron kasashen duniya da hukumar ƴan sanda ta kasa da kasa wato Interpol ta jagoranta akan yaki da safarin mutane da sauran laifuffuka. Ga wakilin mu Hassan Maina kaina dauke da karin bayani.
To bring together all these players from all around the world, we have more than 500 delegates and all the continents.
Sakatare General na hukumar ƴan sanda ta duniya kenan, wato Interpol, Mr. Jürgen Stock, ke mani karin bayani jin kadan bayan bude babban taron kasa da kasa kan yaki da farancin mutane da aka fara yau a nan Abuja. Inda yake cewa taron ya tattaro baki ɗayan masu ruwa da tsaki daga sasannin duniya daban-daban. Akwai kimanin wakilai 500 da za su tattauna tsakanin yau da gobe kan matsalar satar mutane, ragargaza masu tafka miyagun laifuka, cin hanci da rashawa, da kuma abu mafi muhimmanci wato ceto waɗanda bala'in safarar mutane ya rutsa da su. Za mu tsara yadda za a tunkari waɗannan miyagun masu aikata laifuka. Na nemi jin ta bakin Director General na hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya wato NAFTIN.
NAFTIP has been partnering with the Interpol.
Tace hukumar mu ta NAFTIN na haɗa kai da kuma aiki tare da hukumar ƴan sanda ta duniya wato Interpol tun shekara da shekaru baya. Kuma babban abin farin ciki a nan shine Najeriya ta hannun wannan hukuma ta mu ta NAFTIN ta samu nasarar karɓar wannan bakuncin taro. Wannan kuma shine karo na farko da hukumar ƴan sanda ta duniya ke wani babban taron kasa da kasa a Afirka kuma ma a nan Najeriya. A saboda haka muna fatan ci gaba da samun nasarar aiki tare cikin haɗin kai da fahimtar juna.
Better collaboration, better synergy in the fight against human trafficking and smuggling of persons.
To ko menene muhimmancin wannan taro a halin yanzu? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani kwararre ne a Najeriya.
Don su waɗannan matsaloli guguwa ne da suka addabe mu a nan Afirka da kuma ma tun ba nan Najeriya ba, na satar mutane da sauransu kasan dai yadda yayi yawa, da kuma safarar mutane da dai wasu abubuwa da mutane suke don su gudu da kasashe su je wani kasashe da suke jin za su samu akwai aiki, akwai tsari, akwai kwanciyar lafiya. Mu ne addini ya fi dama, don haka in za ka nemi magance wannan matsaloli sai ka koma inda suka fito.
A halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara a nan Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. A Niger kuma bayan barkewar cutar kwalara da aka samu a Maradi a kwanakin baya an ƙara samun barkewar cutar a jihohi biyu na ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutum uku ga wakilin mu Haruna Mamman Bako dauke da ƙarin bayani.
Bayan jihar Maradi gunduna birnin Kwanni ta jihar ta wajen guriyar Niger ce allobar cutar kwalara ta kulla yanzu haka inda mutane 27 suka kamu yayin da uku suka rasu kamar yanda Mallam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni ya mini karin bayani a yau da safe.
Gunduma Kwanni mun shiga cikin alloba na cutar kwalara domin cikin bayan garin da muka aika a yi bincike wanda aka maido mana guda 5 ansa kwayoyin cutar kwalara a ciki. Sannan bisa ga harkar kwalara ko guda aka samu mun shiga cikin alloba. A yanzu zaman da muke mutum 27 ta kama a cikin gundumar Kwanni, cikin su inda ta fi kamari akwai garin Kwanni da likita Dosai. Su biyu dai ne nan ne ta fi kamari tunda takar cikin likita garin Kwanni take. Sannan Kaji inda muke da matsaloli. Cikin wannan 27 ta kama mutum uku sun riga mu gidan gaskiya tuntun kenan yanzu sauran an sake su sun samu sauki kuma har zuwa gajiya mutu uku ke gare mu nan muna musu magani.
To ne dai malaman asibiti ke ci gaba da kira da gargadi wa jama'a musamman mazamna cikin garin birnin Kwanni da su dauki matakar ga kafi game da cutar mai sawar amai da gudawa. Sai dai sun yi kira ga masu hannu da shuni da su agiza musu kamar yanda Mallam Hassan Haruna mai kula da sadarwa babbar asibitin ya bayyana muna a sanyin sahiyar yau.
Wanga ba da ta faru lalle muna nan muna yaki da ita sosai da sosai amma muna kira yaki da ita ba na likitoci ne ba na kowa da kowa ne sai ya zamanto an ba mu hannu amma masu hannu da shuni har yau ina kira gare su da su taimako tunda yanzu da kake gani na nan ai kaga ba yadda ka saba gani na bane ko to yanzu an ce muna akwai wani wuri inda tabula ne za mu tafi yanzu zaman da muke za mu taya ne cikin shirin fita kwanan ne miki cikin gunduma gari ta Kwanni ai ba mu fita ba cikin gunduma Kwanni tunda mu ma muna cikin matsala ya za mu kan dauki wani wuri to shine kaga in za mu taya kan daukin nan motocin da muke taya da su mai ne suke sha kuma ma'aikatan da muke kai ya kamata a ce suna da wani abin da za su ci to duk yanzu kwamar da mun kai haka nan ne muka yi ta yinta kokari ne da muke yi to muna kira ga masu hannu da shi su taimaka ba mu ce ba ka kawo wani abu nan likita a akwai ko jefi komite wanda ke kula da yaki da cututtuka wanda prefect ke jagoranci in ka kai mishi ka kai ma president kin ko jefi kenan ta wadatar in za mu huta ana iya samu cikin yanayi kyakkyawa wanda za mu tsaya mu yi aiki yadda ya dace
to ne dai aka killace wuraren da masu fama da cutar ta amai da gudawa ta kwalara suke a babbar asibitin birnin Kwanni tare ci gaba da yin gargadi wa jama'a da su barin dandazo a wurin inda ba ma'aikatan kiwon lafiya bane. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sai.
To a gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah isa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau zai daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a makon jiya, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari yake tattaunawa da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati dangane da irin hoɓɓasa da suke yi wajen ganin an ilmantar da ƴaƴan marasa galihu da ke yawace-yawacen talla. A yau za ku ji hanyoyi da suke bi da kuma irin gudunmawar da suke samu daga wasu hukumomin kasashen waje da na cikin gida. Kana da irin ci gaba da shirin nasu yake samu.
Mun yi program da su a baya ko ko muna kan yi ba mu kare ba kaman kwanan nan na Mexico akwai yara sama da 1000 yanzu da za ta mayar makaranta drop out ɗan mata ne zalla wa'annan ɗan mata ko wanda ba a musu aure ba ko wanda aka yi musu aure suka samu mushkila suka fito to program din da za a yi da su shine cewa za a mayar da su secondary amma ba makarantun za mu kai su ba a wata center za a bude musu kuma already yanzu an yi training malamai saboda 350 wanda za su rika ba su lecture ta awa guda a duk sati
to Ibrahim wai bayan yaran nan da kuka yan challenge nan da kuka samu kuka gona da su a makaranta ake koya musu karatu akwai wasu rukuna mutane ne da kuka cewa ya kamata su samu ilimin nan kuma kuka shigar da su tsarin ku kuma a sai kun kammala da wannan rukunin ku na sanan za ku tinkari wata al'ummar ko kuma wasu daliban
a da yake ka san ita kungiyar Bridge Nigeria Initiative tana aiki ne akan wayan yaran da suke akan titi bayan yan talla mun do matsalolin su mun do matsalolin almajirai wanda mafi yawanci duk wanda yake magana arewacin Najeriya zai ce almajirai 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 to amma mun ga cewa wani canji ake kawo almajiran nan wanda mun bibiya mun yi dukkanin abin da za a yi mun yi Kano almajiri forum mun tara masu ruwa da tsaki mun yi magana cewa yaya muka yi ma addressing din gaba da issues din na almajirai wanda muka bambance cewa akwai almajirai na gaske wanda an kasu yin karatun addini akwai kuma almajirai wanda ake ce musu almajirai amma ba almajirai bane mabarata ne wanda suna da iyaye a garin suna da komai kawai su fito su je wurin da ko babban shaguna na zamani supermarket su yi bara ko su bi kasuwa suna bara in ka tambaye su ina ne makarantar su za su ce ba su da makarantar su suna maka hanya sannan akwai kuma wanda suke kangararren bani su ba sa bara ba su da makaranta ba su da komai suna fitowa daga gida ne tun safe har yammaci suna barin gida tun safe har yammaci ku suna yawo amma duk wanda ya kalle sa ido zai ce wa'annan almajirai ne mun yi kokarin mu wayarwa da jama'a kai cewa wa'annan rukunan gaba daya ba akwai almajirai akwai wa'anda ba almajirai ba kuma gane cewa ya kamata su nan tsantsar almajiran mu yi su wurin karatun su bayan mun je mun samu malamin su inda mu shi ma mun yi kamar mun dauki waje guda wanda muka dauki wata tsangaya muka je muka samu malamin su muka tattauna da shi bayan mun tattauna da shi mun samu hadin gwiwa da kungiyar resident doctors na asibitin Malam Aminu Kano wanda muka je muka samu su almajiran inda suke muka yi musu aski muka ci abinci tare da su muka ba su magunguna aka duba waɗanda ba su da lafiya aka ba su magunguna waɗanda suke da wasu bukatu na lafiya muka waye musu kai da su kula da kansu bayan wannan sai muka cewa idan mun yi musu haka hakan bai gama isa ba sai mun koyar da su ilimin zamani saboda mun fahimci cewa suna sha'awar ilimin zamani su ma kuma su ma abin da suke yi suna ilimin addini ne ya za a ƙara musu ilimin zamani sai muka bude wata Bridge Adult Education Center wanda su kuma tsantsar almajiran ne a wajen wanda tana nan kwalli a cikin karamar hukumar Birni da ke Kano wanda muka zamanto cewa almajiran ne muke koyar da su sun kai wajen 33 wanda da sun kai 50 saboda dan wannan su da fi wannan sai wannan
kuma kuke koya musu
muna koya musu abubuwa guda uku ne muna koyar da su lissafi muna koyar da su turanci muna koyar da su Hausa yanda za su karanta Hausa idan za su rubuta ta ina su karanta turanci su rubuta shi inda su gane nambobi yanda su tara su tebe koda an da yanda kuma su rubuta nambobi in words and in figures so wannan abubuwan da muke ta kokari muna
koyar da chance kuma za ba su certificate ne ko kuma a makarantar gwamnati za ku sa su ta da samu an sinjar ba su samu certificate
to shine wannan shine tsarin da mu muke kai muna shirin rubutawa su agency for mass education a takardar cewa ya za mu haɗin gwiwa da su wajen bawa wa'annan su yaran certificate saboda muna bin jadawalin da su agency for mass education suke koyar da daliban su wannan jadawalin muka yi amfani da shi muke koyar da daliban nan su idan muka tafi yan tanisa muka ga yanayin kama abun za mu nemi takardar cewa su zo su duba yanda center mu take shin center da mu ta kai kwarin abun kwarin mu bawa yaran nan takardu
masu sauraro baki daya iyakacin abun da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Kuhuta lafiya.
A maza da mata don mazamikewa kai kokarin neman.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Mansur Bawura Nafada wanda ya ce salamu VOA Hausa. Muna yi wa shugabannin kafashin duniya da ke halatar taron majalisar dinkin duniya karo na 73 a birnin New York na kasar Amurka fatan alkhairi tare da fatan za su kammala taron su lafiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya dawo mana da su kafashin mu na Afirka lafiya. Sai kuma sako na biyu wanda ya fito daga Hussein Abba Dambam jihar Bauchi Najeriya wanda shi kuma ke cewa matakin saki zabe a wasu bangarorin jihar Osun muna fatan hakan ya haifar da da mai ido wajen bayyana gaskiya a sakamakon zaben. Salamu sashen Hausa na muryar Amurka. Masu alhakin gudanar da zaben fidda gwani na ƴan takara muna kira gare ku da ku duba cancanta ku zaba mana masu kishin mu ba masu kishin aljihun su ba dan kaucewa da na sani na shekaru hudu. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Sakon mu na gaba na hadin gwiwa ne daga Sani Umar na Liliya Makuku da Fatima Uwala Makuku uwar gida Sarautar Mata wanda suka ce salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau muna so ku ba mu damar da kuka saba ba mu. Mu jajanta mu waɗanda ambaliyar ruwa ta raba da dukiyoyinsu da matsugunansu a jihar Jigawan Najeriya. Muna fatan Allah ya mayar masu da mafificin alkhairinsa ya kuma kare ƙara faruwar hakan. A ƙarshe muna kira ga gwamnatin Jigawa da kuma masu hannu da shuni da su kawo masu ɗaukin gaggawa na abinci da matsugunai da jari koya yake domin duk wanda ya taimaka ma wani shi ma Allah zai taimaka masa.
A gaida Ibrahim Jarmai kafin mu sallama da ku ga takaitaccen labarin.
Barayin teku a Najeriya sun cafke wasu ma'aikata 12 na wani jirgin ruwan kasar Switzerland bayan da suka kai musu farmaki a daidai lokacin da jirgin ke harama barin Najeriya. Kafofin kamfanin safarar jirage na Maersk ya ba da sanarwa jiya cewa an afka wa jirgin ruwan nasu mai suna MV Glarus wanda ke da mutane 19 cikin sa kuma yake dauke da kayan alkama daga Lagos zuwa Port Harcourt. Shi ma kamfanin dillancin labaru na Reuters ya bayyana kasashen da mutanen da jirgin da abin ya shafa inda ya ce akwai daga cikin su ya ce duka cikin su yan kasar Philippines ne. Yau Litinin mahukunta a Afghanistan sun tabbatar cewa wani fursuna ya kashe 'yan sanda har su 8 ciki ko har da 3 waɗanda masu babban mukamai ne. Wannan dan fursuna ya aikata wannan ta'asar ne bayan da ya kwace bindiga daga hannun mai gadin gidan yarin da ke kudancin lardin Zabul. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da masu gadin gidan yarin ke sallah da yammacin jiya Lahadi a gidan yarin da ke gundumar Shar Shafa. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sake bayyana cikakken goyon bayansa ga mutumin da ya bada sunansa don a nada shi a matsayin daya daga cikin alkalan kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh duk da wani sabon zargin musgunawa da wata mace ta biyu ta fito tana yi masa. Da yake jaddada goyon bayansa a birnin New York inda ya je don halartar babban taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya na shugabannin kasashen duniya da aka bude yau, Trump ya ce zargin da ake wa Kavanaugh duk siyasa ce tsantsanta kawai.
To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Rob McLean. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.